وهل العقدة من لسان يفقه قولي. أما بعد يا أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقرى جدد قدير مغى الله سبحانه وتعالى ديداد موانن يني ميتارون البركة يني الله ربا داران الكميس وانداكن يديدي دا إشيرين دا شيدا غواتن هدو مسلين شي واتن ربي الثاني يوين إشيرين دا شيدا hijira yau na da shekara 1443 daidai da 1 ga watan 12 miladiya 2021. Barkamu da saki kasancewa cikin wannan masallaci namu na Uthman bin Affan dake unguwan Hamadu Kafi bypass a fadar jihar Gombe, domin ci gaba da darasi cikin littafin nasu Fatul Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wallafar babban malami al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, wanda muke gabatarwa cikin wannan masallaci a daidai wannan yini kuma a daidai irin wannan rana. Idan masu bibiyar mu basu manta ba, malami na mana magana kan al-istiftah, du'a'u al-istiftah salah, azkar din da ake yi wanda ake bude sallah da shi, wanda yake biyo bayan takabiratul ihram. Mun karanta siga na farko, Allahumma ba'id baini wa bainaka qayaya kama ba'adta bainal mashriqi wal maghribi, Allahumma nakkini min qayaya kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas, Allahumma ghassil qayaya bil ma'i was salji wal bard. Wannan ita ma ne kawo ta farko a cikin wannan a jerin giya ta azkar da ake na istiftahu sala, wanda wannan kuma ya biyo baya game da tambayar da sayyidina Abu Hurairah ya masa radiyallahu anhu, wanda yake cewa ya rasulullah bi abi anta wa ummi afara'aita sukutaka ba'da takbiratul ihram qabla al-qira'ah. Yake cewa manzon Allah, muna so ka ba mu labari shirun da kake yi bayan ka baran harama kafin ka fara karatu. Ya rasulullah, muna ji kana shiru, me yake faruwa? Sai manzon Allah ya karantar da su wannan addu'a. Ga abin da yake karantawa bayan yayi ka baran harama kafin ya fara karatun Fatiha, shine malai ya kawo ta yayi ta sharhin daidaikun kalmomin har zuwa ƙarshen darasin mu da muke a wancan mako. Yau kuma insha Allah za mu tashi bi shine addu'a mai siga ta biyu daidai shafi na 77. Maliki cewa subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. In wata rana za ka yi wancan, dama bayani ya gabata cewa ana kawo sigogi na ayyukan ibada da ake yin su a lokaci ɗaya litinwe, domin a nau'anta abin, yau kai wannan gobe kai wannan, ko ka ɗau lokaci kana wannan ka sake ɗaukan wani lokaci kana wannan. To ta biyu ita ce subhanaka Allahumma, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, Allahumma badalni na Allahu, duk wanda aka ce Allahumma ba za a ce Allahu ba, an fahimci wannan? Tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, wa bihamdik kuma gami da gode ma, da tsarki da godiya su tabbata gare ka ya Allah, wa tabaraka ismuka kuma da sunanka mai yawan albarka, tabaraka ismuka Allah da sunanka mai yawan albarka, wa ta'ala jadduka da kuma ɗaukakar matsayinka ya Allah, wa la ilaha ghayruk babu wani abin bauta wanda yake koma bayan ka ya Allah. Wannan ita ma tana koyar da mu tsantsar tauhidi, da kadaita Allah da kuma bahi siffofin da shi Allah ya siffanta kansa da su, ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya siffanta Allah madaukakin sarki da su. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, tsarki ya tabbata gare ka ya Allah, tare da godiya zuwa gare ka, tsarki ya tabbata gare ka da godiya zuwa gare ka. Wannan kalma ta tasbihi, hatta akwai wani surori alqur'ani da Allah ya bude su da irin wannan yanayi, kamar sabbih isma rabbikal a'la ko sabbaha lillahi ma fi samawati wa fil ard ko yusabbihu lillahi ma fi samawati wa fil ard ko wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tabqahuna tasbihahu akwai ayoyi ko surori ba su kutum da Allah ta'ala ya bude su da wannan tasbihi wa Allah ma'ana tsarkake hina idan kace sabbaha aina za kama kana tsarkake sunan Allah ne daga kowace irin tawaya ko kowane irin naqasu ana fahimta subhanaka allahumma kamar tsarki ya tabbata gare ka ya Allah tsarkakewa ya tabbatu gare ka daga kowane irin naqasu da aibi ta'ala allah an zalika ulwan kabira duk irin abin da yake jinginawa Allah na aibi ko na naqasa to idan kace subhanaka to ka tsarkake Allah daga waccan tawayar da ko yahudawa ko nasara ko mushrikai ko maguzawa ko yan bid'a ko yan shi'a suke jinginawa Allah abin da bai dace ba idan kace subhanaka duk wani abin da aka jinginawa Allah da bai dace da shi ba imma na suna ne imma na siffa ne imma na aiki ne imma na wane ne fadin ka cewa subhanaka to ka korewa Allah duk waccan munanan sufofi kaga ashe kalma ce mai tsada kuma kalma ce mai daraja kuma kalma ce da ake neman ƙarin kusancin Allah zuwa gare shi da ita ka dau wurdin subhanaka allahumma bihamdik subhanaka allahumma bihamdik ka dinga yin wannan ba dare ba rana to sai ka zama dan gari a gun Allah ma'ana sai ka zama irin wanda daga ka daga hannu Allah ta'ala zai amsa maduwarka domin Allah iya san a tsarkake shi daga kowane aibi da naqasu an fahimci wannan to kaga nan ma sai ma'aikin Allah ya sako mana ita a cikin jerin gir addu'a da ake bude sallah da ita ka tsarkake Allah mahaliccinka abin bauta gare ka kuma ka kare masa godiya walahul hamdu fil ula wal akhira walahul hukmu wa ilayhi turja'un walahul hamdu fil ula wal akhira godiya ta tabbata ga Allah farko da ƙarshe farko sun gode ma wa Allah ƙarshe ma za su gode ma wa Allah walahul hukmu dukkan wani hukunci yana ga Allah wa ilayhi turja'un kuma kowa zai tattare kayansa ya koma ga Allah subhanahu wataala tabarak tabaraka ay ta'azama ko tafadala siga ce mubalaga kuma akwai a mufa'ala a cikin sigar mufa'ala tabaraka tafa'ala ko tafadala an fahimci wannan ma'ana kana martaba albarkokin Allah wajen sunansa albarkoki marasa iyaka marasa ƙarshe sun tabbata wajen ambaton sunan Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullu amrin zibalin lam yabda bi bismillah fa innahu abtar dukkan wani aiki da ake neman tonyan Allah da albarkar Allah cikin aikin aka bude wannan aikin ba bismillah to wannan aikin ba shi da albarka wannan aikin mai yankakken albarka ne shi yasa cin abinci bismillah fitowa daga gida bismillah fara karatun alqur'ani bismillah komai bismillah bismillah wannan akwai albarka a ciki kama sunan Allah albarka ce mai yawa a dukkan irin abin da zaka yi na alkhairi kuma Allah ta'ala manzon Allah ya ce kai dukkan wani aiki da kake son albarkan Allah ya ga cikin aikin to ka bude aikin da bismillah bismillah to akwai albarkar Allah tana sauka cikin wani aiki Allah madaukaki ne daukakar Allah ta kai ta kawo Allah shine al-aliyu kuma Allah shine al-azim Allah shine madaukaki kuma Allah shine mai girma shine wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk kuma ka kore dukkan abin da aka jingina wa Allah na shirka da abin da ake jingina wa Allah a bauta masa tare da Allah din ko abin da ake jingina wa Allah wajen bauta ko abin da ake baki matsayi irin na Allah idan ka ce ta'ala wa la ilaha ghairuk duk ka kore wani tarkace da ake jingina wa Allah shi rawahu abu dawud an aisha radiyallahu anha wannan hadisi injimalan imam abu dawud ya fito da shi cikin sunan nasa sunan Abi Dawud daga ummul mu'minin Aisha Allah ta'ala ya kare da ita radiyallahu anha wa fi isnadihi makan mala yace a cikin isnadin hadisin akwai makal ma'ana akwai magana ko akwai ta cewa wannan kuma yare ne na malaman hadisi kai aka ce ma makala sai ka dauka wani rubutaccen abu ne da zazo a karanta to kai hakuri in baka jin wannan yaran ka kyale musu kayan su yawa yaran ahlul hadis ne wasan kowane fanni a cikin addini akwai yaran da suke akwai yaran ahlul qur'an akwai yaran ma'abuta fiqhu akwai yaran ma'abuta hadisi duk kowane bangare addini akwai yaran da sai yan cikin gida ne suke fahimtar abin da ake faɗa fihi maqal ma'ana a cikin isnadin akwai ta cewa ma'ana akwai wani wanda ake ganin iya da rauni a cikin isnadin hadisin amma kuma matanin hadisin matanin mai karfi ne ba shi da matsala an fahimci wannan wannan kuma iya ɗaya daga cikin amana ta malaman hadisi wanda duk abin da suka hango suka gano to sai sun yi wa al'umma bayani domin mutum ya san wani irin ruko zai yi wa wannan doka ne wa qad sahahu al-hakim amma imam al-hakim cikin littafinsa al-mustadrak ya inganta wannan hadisi yace yana da inganci وقال ابن حجر وقال ابن حجر ابن حجر الأثقلاني ونديوا صحيح البخاري شرحه فتح الباري وندهار ينزل على الدنيا تعلمي باب شرح البخاري ديكر وكو الله يسمى البركة إيرم وندلتم أكو وتمكتب ما بدا إمبا شرحين حديث إمام البخاري با babu komai cikin maktaba din wata library ce amma har yanzu dai kam har yau din nan ba wani littafi da Allah ya daga shi ko me shi ya tsayaye aiki da tawazu da kaskantar da kai kamar aikin da Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yayi wajen sharhi wa littafin Imam Al-Bukhari la hijrata ba'da al-fath ya gaske cewa daga Fathul Bari an rufe kofa ba wani abu da za a yi bayan wannan domin yayi mai sharhi na gaske kuma Allah ta'ala ya sanya wa abun albarka an fahimci wannan to Ibn Hajar yake cewa rijalu isnadihi thiqat mazajin hadisin suna da inganci siqa ne ma'ana za a iya karbar hadisi a gosu ba matsala lakin fihi inqita sai dai a cikin hadisi akwai inqita ma'ana akwai yankewa kamar malami zai ce kamar dalibi kai zai ce malami na ya karantar da ni shi ma ya ce min malamin sa ya karantar da shi misali shi dalibin farko ya ga malamin amma dalibin da ya rawaito hadisin bai ga malamin malamin sa ba an fahimci maganar shi ko malaman hadisi suna so idan kai kace malamin ka ya koyar da kai ka ganshi ka zauna gunsa ya dora ma kuma shi ma ya jingina magana ga malamin sa malamin da ya ganshi ya zauna da shi ya koya masa shi ma ya jingina wannan magana zuwa ga malamin sa daga haka har sai an je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in an samu dalibi yace malamin malamin sa ya rawaito alhali bai zauna da shi malamin da yace ya rawaito hadisin ba to shine inqida mana akwai wata gaba da aka yanke abin da yake daidai a ilimin hadisi shine an wane ni na ganka na karba kai ma wanda ya karbo agunsa ka ganshi ka karba shi ma wanda ya karba agunsa ya ganshi ya karba har zuwa ga sahabi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in an samu wata matsala ta fi inqita haka Ibn Hajar Al-Asqalani ya faɗa Allah ta'ala ya masa rahama wa rawahu Muslim an Umar radiyallahu an ta wata hanyar ya samu shawahid kenan bayan can ya ce Imam Abu Dawud ya fito da shi nan ma Imam Muslim ya fito da shi daga kuma sahabi Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi wancan kuma ruwayar Abu Dawud ta wace ce yawa ware muna tafiya da kowa ruwayan Abu Dawud ta ummul mu'minin Aisha ce wannan kuma ruwayar Muslim ta wace ce ta Umar dan Khattab Allah ta'ala ya kare da shi suna cikin dama ko kuma shi Umar baya ciki amma nan Aisha tana cikin mutane bakwai wanda suka rawaito hadisi sama da dubu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan Aisha tana cikin Allah ta'ala ya kare da ita min kaulihi daga cikin fadin sa shi manzon Allah kenan wa innahu kana yajharu bihi fi salati min ajli an yata'allamahu an-nas wa tarana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya bayyana wannan addu'a iya bayyana ta yi ta jaharar a bayyane mai manufa min ajali an yi ta'allama unnas domin ya koya wa mutane yadda ake an fahimci ganar kamar wata rana Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi an zo za a yi wa wata gawa sallah sallar janaza bayan ya kabbara ko sai fara karatu a bayyane na fatiha ya karanta fatiha ya karanta sura du a bayyane sai da aka yi sallama sai ce yayi haka ne domin ya koyar da mutane yadda ake kuma sahabbai da sauran malamai ba wanda ya masa inkari kaga ka'idar du'aul istibta' boye ake yi amma nan wata rana manzon Allah ya bayyana kamar yadda Umar ya faɗa cewa ya bayyana a cikin jama'a saboda me li ajali an yata'allama unnas domin ya koya wa mutane yadda ake an fahimci wannan hadisin Muslim ya fito da shi fi kitabi sala babu hujja man qala la yajharu bi albasmala babin da yake cewa hujja ne akan wanda yake faɗa wajen cewa kada a bayyana bismillah a cikin sallah kama kan ibn Abbas radiyallahu anhuma kamar yadda Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare da su ya qara al-fatiha ko wanga ga maganar ba ta zo ana ya qara al-fatiha fi salati al-janaza jahran liyata'allamu annaha sunnah ya karanta fatiha jahran a bayyane liya'lamu domin al'umma su sani annaha sunnah cewa karanta fatiha a cikin sallar sunna ne sallar janaza ko kuma haka sunnar ta koyar ma'ana haka manzon Allah yake yi an bin fi gara akhrajahu al-bukhari fi kitab al-janaz babu qira'atul fatiha fi kitab al-janaza kullu an-nas yaquluna hadha walakin la yafham ma'anahu illa al-qalil malik usaymin yake cewa yawancin mutane suna furta wannan tasbihin subhanaka allahumma bihamdi wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk yace yawancin mutane suna fadar sa amma walakin la yafhamu ma'anahu illa al-qalil wanda suka san ma'anar wannan yan kadan ne a cikin mutane amma da yawa ana fada kuma wannan bayan wannan gaba akwai wata gaba ma da manzon Allah ya koyar a karanta wannan tasbihin ayita akwai wanda ya tunano wata gaba ce mai muhimmanci ma'aikin Allah ce wannan tasbihin za a karanta a gobe bayan kuma iya cikin du'aul istiftahi sala wannan shine kafaratul majlis idan ka zo majlisi ko da karatu kai zaka ji malamai suna cewa subhanaka allahumma bihamdik wa tabaraka ismuka ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk an fahimci wannan iya zama kamar kafaratul majlis kuma iya zama daidai cikin du'aul istiftahi sala kamar yadda wasu malaman suke fada wallahu alam malik ya cewa allahumma ai asbahaka allahumma asbahaka Allah ina tsarkake ka ya Allah ni ina tsarkake ka amma ya liku lak kan abin da dubbe dace da kai wat tasbihu tanzihu Allah azza wa jalla an kulli ma la yaliku bihi tasbihi inji malam usaymin abin da yake nufi da kalmar tasbihi shine tsarkake Allah subhanahu wataala da tsaftace shi akan dukkan wani abu wanda bai dace a jinginawa Allah dukkan wani tarkace da za a jinginawa Allah idan ka ce subhanak to ka tsarkake Allah daga wancan tarkacen gaba daya wallazi la yaliqu billahi shay'ani malik usaymin ne ke ce abinda bai dace ka jinginawa wa Allah ba abubuwa ne guda biyu imma mumasala al-makhluqina wa imma naqsu fi sifatihi duk abinda zaka jinginawa Allah wanda bai dace ka jingina masa ba to baya wuce wannan gida guda biyu ko dai ka kamanta Allah da halitta yini mumasala ka kamanta Allah da halittarsa ko kuma ka bashi naqasu a cikin sufarsa wannan shine duk masu shirka duk masu jinginawa Allah wani masu bautar gumaka masu bautar mala'iku masu bautar annabi Isa masu bautar rana da wata duka ba sa wuce wannan gida guda biyu kamanta Allah da wani ko kuma a'a tawiyewa Allah siffarsa ta kamala fa ka annaka taqulu kamar kai dai misali kana cewa ne anzahaka ya rabbi ina tsarkake ka ya ubangiji na an mumasalatul makruqin akan dukkan wata kamanceceniya da za a yi ma da halittunka da kai wa annaka sifatik da kuma dukkan wani naqasu cikin sifarka duk abin da za a jingina ma ko a kamanta ka da wani duk abin da za a toye ma sifarka ya Allah to ni ina tsarkake ka game da wannan idan kace subhanaka allahumma to kamar haka ke fada to ashe gaskiyar malam usaimin kenan ya ce ana fada da yawa amma wanda suka san ma'anarsa yan kadan ne a cikin mutane an fahimci wannan amma kauluhu wa bihamdik amma fadin ka da kace wa bihamdik falba huna lil musahaba ita ba anan ta musahaba ce ta hadawa ce kamar join ne subhanaka allahumma idan kace wa hamdika ma yayi amma wa bihamdika lil musahaba domin ka hada tsarkakewar da godiyar a gudaya an fahimci wannan kine ba'ul lil musahaba wal jam da kuma mai da abin jam'i ai wa adumma ila tasbihaka wa tanzihaka annani ahmaduka kamar kace ni na gwama na hada tsarkake ka da tsabtace ka ni na hada su da gode ma ya Allah ma'anar zuwa da ba'ul din kina ahmaduka lisifatil kamila ya Allah ina gode ma da sifofinka masu kamala لأن الله محمود على صفاته الكاملة لمن الله تعالى أبو غودياني أكن سبو فين سما سوتك ده كمالا وأم فضله وإحسانه الشامل العام أكن كما فرلسا لإحسانسا الشامل العام وندي جمي يهدي قوة ده قوة أم فهمت ما قال قوة ده كم متاني تو الله تعالى يا مصف على الله kuma Allah ta'ala ya masa ihsani kuma Allah ta'ala ya masa abin da bai isa biya shi ba kowanne dan adam wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha da za ku zauna ku dinga kidayen ni'imomin Allah Allah ya ce ba ku isa ku kirye su ba walau annama fil ardi min shajarin aqlam wal bahri yamudduhu da a ce duk kogunan duniya za su zama tawada bishiyoyin duniya su zama alqalami ma nafidat kalimatullah bas isa su rubuce kalmomin Allah ba ni'imomin da Allah ya mutane ba sa rubuce su ba ni'ima ba ta kirguwa kuma ni'ima wai ba sai kana da kudi ba ba sai kana da mulki ba babbar ni'ima ya ƴan uwa da Allah ya halicce ka musulmi babu wata ni'ima bayan wannan ko ba wata ni'ima da take wannan akwai wanda in wayo ne ya fi ka in kudi ne ya fi ka in shekaru ne ya fi ka amma iya can ba maguje ne shi iya can wani katakon gada ne iya can bai san gabaro bai san yamma ba in yayi fitsari bai san yadda zai tsarki ba ba abin da ya sani sun mun buku amma kai Allah ta'ala ya taimake ka ka zama musulmi kake yi wa Allah bauta kai tauhidi aka aiko ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yadda da shi kake raye sunnarsa kake kaucewa haram kake tsikewa halal to ai ni ma ta kare Allah ya soka da babban arziki da babban rabo inda Allah bai soka da rabo ba sai ya zame da kai wani ba maguji can ko wani kirista ko wani yahudi to Allah ya soka gama kuma kaje ka sha wahala a lahira ke amma Allah ya ma baiwa ya ma farla ya halice ka matsayin dan adam musulmi ko mai kokarin ma kamanta kansa da sunnar manzon Allah mai kokarin bawa karatun addini lokaci a rayuwarsa wannan ba karaman arziki Allah ya ma ba farla ce mai girma wanda ba kowa Allah yake wannan ba ba kowa Allah yake wannan ba sai ka godewa Allah da Allah ya dora ka a wannan layi kuma ni'ima ta gangar jiki ita ma da zaka kirga ni'imomin da Allah ya ma a jikinka ba za su kirgu ba harshe wannan harshe da kake jin zaki da shi kake jin daci an ce akwai sinadarin da Allah ya yi akan harshe zai iya bambanta ma dandano sama da 70 dandano kawai ka ji zaki, ka ji bauri, ka ji hamami, ka ji tsami, ka ji gwaye, duk irin wannan bambance-bambancen a harshe ɗaya akwai sinadarin da za ka iya bambance testing na abu sama da 70,000. Wannan ba ni'ima ba, ga idanuwa Allah ya ma idan za ka iya ganin launi kala-kala, ka ga fari, ka ga ja, ka ga kore, ka ga bulu, ka ga ruɗi-ruɗi, an gane, ka ga haske, ka ga duhu, duk da ido guda ɗaya kuma, ka ga baƙin Alƙur'ani ka karanta, ka ga baƙin ABCD ma ka karanta, ka ga hannun dama ga nagu, duk za ka gani kuma da ido ɗaya, ka ga abin da zai cutar da kai, ka ga abin da zai amfanar da kai. Wannan ba ni'ima ba. Akwai wani mutumi ma'aikin Allah yake ba da labari, shi iya ganin ya kai ya kawo wajen yi wa Allah bauta, baya aikata haram, kullum aiwa Allah da aiki, to sai yake ganin ai aikinsa ma ya isa ba shi aljanna. Sai manzon Allah ya ce a'a, bawan Allah ba wanda zai shiga aljanna sai Allah ya masa rahama, sai Allah ya ji kansa. Sai ce shi iya ganin aikinsa ma zai iya ba shi aljanna. Sai Allah ta'ala ya nuna wannan bawan Allah a mafarki, ya yi bacci, ya mata tsaya ana gwada ayyukan mutane, sai ya ji za a gwada aikinsa. Sai Allah yake cewa da shi, kai ne mai ƙoƙarin ibada ne kaza kaza kaza, ya ce yace to ai na ma idanuwa, na ma baki, na ma hanci a duniya, to a ɗauko idanka guda ɗaya a gwada da bautar da kaman a gawa zai rinjaye wani, ai idan da na ma ba biya na kai ba, kafin ma ka san waye ni na ma idan tuku da aka ɗauko ido aka gwada aka ga ibadar da sai ya linka ta gida 70 bai ba da ni'imar kallo na lokaci guda ɗaya ba, ba ma na rana a kallo na lokaci guda ɗaya, sai ya linka ibadar sa sobe mutu biya wannan kallon. Insha Allah da rahmar ka, Allah da rahmar ka, Allah da rahmar ka, saboda ka Allah ni'imar da ima ba za ta girgu ba. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, Allah ta'ala ya mana ni'imar da ba za ta girgu ba, sai dai mu gode masa kawai. Abinda Allah yake bukata godiya da kuma tsayawa kan umarninsa da hannuwa kan abin da ya hana. Sai malik ke cewa a tabaraka sumuka, qalul ulama, malami suke cewa ma'anaha annal baraka tunalu bismika, cewa ita albarka ana samun ta ne wajen ambaton sunanka. Ambaton sunan Allah yana ƙara albarka, ana samun albarka wajen ambaton Allah kan dukkan al'amarin da za ka yi. Kullu amrin zibalin lam yabda'a bi bismillahi fa innahu abdan, dukkan wani aikin da ake neman albarkar sa matuƙar an fara shi ba bismillah to wannan abin mai yankin albarka. Ku duba yanda surorin Al-Qur'ani guda 114 in banda kwaya ɗaya ita ce kadai wanda ba za ka fara ta da bismillah a rubuce a cikin Al-Qur'ani ba. Fatiha bismillah, Baqara bismillah, Ali Imran haka, Nisa'i haka, an gane ku, Ma'ida, An'am, A'raf, Anfal, duk in ka ɗauko sai ka zo suratul Tauba ita ce kadai wanda ba a buɗe ta da bismillah. Amma shi ma malam mai shaɗi biya ya ce idan a wafi ajza'ihi khayyara man tala, idan a cikin suran ne, misali ka ce fa idan salakal ashhurul hurum faqatul lil mushrikina haythu wajadtumuhum wa khudhuhum hasruhum wa qa'udu lahum kulla marsad fa in tabu wa aqamu salata wa atu zakata fakalu sabilahum inna allaha ghafurur rahim. Yaka tsaya anan ka kwana, an san kwanan ku, kaga shi ma wannan yaran masu karatun alqurani ko yawa, ka tsaya ka kwana, ma'ana ka tsaya da karatun anan ka tai kai tafiyanka. Idan ka dawo ya halatta ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa in ahadun minal mushrikina sajaraka dura, an ce in a tsakiyar karatun ne ya halatta ka ce bismillah, amma a farkon sura ne bai halatta ka faɗa ba, an bayyana wannan. Amma su ma wasu malamin yan keke da keke sun ce ita ma bara'an akwai bismillah ta daban, Allah ya kai ta wani guni can ya ajiye ta, innahu min sulaimana, sun ce wannan ta bara'a ce, Allah ya buɗe. An fahimci maganar, kaga zai nuna ma kan cewa Allah yana son yawan ambatonsa, tunda kowace sura alqur'ani ka'idan fara ta bayan a'udhiya sai kai basmala bayan a'udhiya sai kai basmala kaga wannan zai ƙara fito ma fili kan cewa lalle ilallah ambaton sunan Allah abu ne mai albarka abu ne mai yawan ƙara albarka ga Abdullahi dan Abbas wata rana manzon Allah ya ce ya gulam samilla idan zaka ci abinci kace bismillah wa kul bi yaminik wa kul amma ilayk kace da hannun dama kuma kace gabanka muhallu shahid samilla kace bismillah an fahimci wannan ga annabi nuhu alaihi salam lokacin da ya kera jirgin ruwa Allah ta'ala ya ce mu kullun kistatin jirgin ruwan sunan Allah ne wa qalar kabu fiha bismillah to kai ki ka sa giya kenan ni tafiya bismillah majriha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim saboda ka ambaton Allah abu ne mai daraja mai kima hatta mutun ya kusanci iyalinsa manzon Allah ya koyi da wannan addu'a bismillah اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان أما رزقتنا حتى كسنتر إيالي أنا بوده بسم الله وان هرمز الله إن الله يقدر سامن قاروة أو أنه كسنتر ولم يدره الشيطان أبدا شو أن يارو الشيطان بدو شو تجبار أبدا سودك بسم الله أباتي مي يوان البركة سودك كده كمانتا حتى إذن ذاك برقيدة أنشك بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله خرجنا وبسم الله ولجنا وعلى ربنا توكلنا idan zaka shiga gida duk wannan shirya ta koyar da kai yawan ambaton sunan Allah albarka ne kada mu manta da yawan ambaton sunan Allah ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan abinci da aka girka abincin aka zuba dan mutum biyu to idan mutum uku sun zauna za su koshi hikimar kowa zai ce bismillah a lokacin da zai ci albarka za ta karu idan an zuba abinci dan mutum uku idan mutum hudu sun zo za su koshi tunda kowa zai ce bismillah albarka za ta sauka abinci saboda ka yawan ambaton sunan Allah akwai albarkoki da yawa Allah ta'ala ya ba mu iyawa sai malik ke cewa qala al ulama ma'anaha anna al baraka tunalu bismika wa li hadha idha samma al insanu ala zabiha halat hakanan idan ka yanka dabba kace bismillah ta halata kowace irin dabba ce in dai halin ne a yanka a ci kace bismillah ko dabbar layya ko dabbar ya ci da yau da kullun ko dabbar suna ko dabbar wace ce in dai kace bismillah magana ta kare fakulu min ma zukira smullahi alayhi in kuntum bi ayati mu'minin ku ci abin da aka ambaci sunan Allah wajen yanka shi idan kace bismillah magana ta kare an fahimci wannan yawa malici idan kace ka ambaci sunan Allah kan abin yanka to halatta halatta wa iza zabaha wa lam yusammi amma idan ka yanka abin yanka baka ce bismillah ba harumat da haramta liqawlihi ta'ala domin Allah ta'ala na cewa wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alai kada ku ci abin da aka yanka ba ambaci sunan Allah akan shi wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ما أنهار الدم وذكر اسم الله عليه فكل دي أبن دي أكا زبد جننسا أكا أمبا جسونا ألا يأيين كاجي تو كوشي حلال لي انظر البركة هذه الشات كجوب البركة وطا أبريانكا كوطا أقيا إذا زبحتها ولم تسمي صارت ميتة قبيسة حرام مالكي تكدوبا yawa unzur albaraka ku duba albarka cewa idan an ambaci sunan Allah abu a ci halal ne yace ka duba ga akuya nan idan an yanka ta walam tusammi ba ambaci sunan Allah ba sarat maytatan ta zama to mushe khabisa datti kazanta haraman kuma ta zama haram sai dai a bar wa su Emmanuel ko su onye duka sai a bar musu da su amma kai Muhammadu Musa Isa Ahmad wannan ta ba ta gaba ce domin jini ya zuba ba ambaci sunan Allah ba haramun ne an bin wannan wai za qulta bismillah idan kace bismillah sarat muzakka tahira halal an bin wannan idan kace bismillah wajen yanka dabba sarat muzakka ta zama tsarkakakkiya tahira mai tsarki halalan kuma ta zama halal hadhihi min albaraka malici wannan iya cikin misalai na albarkokin kama sunan Allah subhanahu wata'ala min albaraka ayran daga cikin albarkokin yawan ambaton sunan Allah ma ashara ilayhi annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah yayi nuni kansa fi qaulihi cikin fadin sa da yake cewa law an ahadukum idza ata ahlahu da dai ɗayan ku zai kiwa iyalinsa qala yace bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaytana wa jannibna shaytana ma razaqtana ya Allah ka nisantar da shaydan daga gare ni kuma ka nisantar da shaydan cikin abin da zaka mana arzikin sa fa qudiya bainahuma walad wannan kusantar Allah ya kaddara samun rabo a tsakanin su lam yadurruhu shaytanun abada manzon Allah ya ce wannan abin haihuwar har abada shaydan ba zai cutar da shi ba an bayyana sannan a annabi Isa alaihi salam a da mahaifiyarsa na Maryam to Allah ta'ala ya kare su daga shaydan abin jifewa wa inni samaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa zuriyataha min ash-shaytanir rajim shi annabi Zakariya yace wannan da aka bani rinanta an sanya mata suna Maryam Allah ina nema mata tsari ita din da dukkan zuriyarta daga shaydan abin jifewa Allah ina nema musu tsari akan ka game da shaydan sai Allah ta'ala ya tsare su daga shaydan nan mutum ko na aljini domin an nemi tsaro daga gunsa kuma ya bayar yasa manzon Allah yake cewa dukkan abin haihuwa ana haifar abin haihuwa shaydan zai zo ya mintsine shi a shaydan mugu ne shine wannan tsala kukan da yaro zaka ji yayi haka kawai ya kama kuka shaydan ne zai mintsine shi shaydan ya mintsine shi sai manzon Allah ya ce illa maryam wa ibnaha wanda shaydan bai samu dama ya ji ya mintsine su ba sai nan maryam da danta da ta haifa domin mahaifinsu ko annabi Zakariya ya musu addu'a wajen neman tsarin shaydan a lokacin da aka haife su saboda haka mutum ya dinga kula da yawan ambaton sunan Allah da neman tsari kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala walihaza qala al-ulama sai malamai suke cewa tabaraka smuka ai innal baraka tunalu bismika cewa dukkan wata albarka ana samun ta dalilin ambaton sunanka ya Allah ta'ala jadduk ai azzamtaka wa jalaluka azamatuka wa jalaluka girmanka da buwayarka wa ginaka ta'ala wa ginaka da kuma wadatuwanka akan komai da kowa ta'ala ai tarafa an yunalu bi naqsi girmanka daukakanka wadatarka burin kasarka ta daukaku akan a samu wani naqsu a cikin ta fajaddullah yani azmatahu an gane ko ya ma'ana jadduka ba kaka zaka ce ba Allah ba shi da kaka ai yau ka san a larabcin islamiya jaddu kaka ko abun uba jaddun kaka jaddatun kaka mace haka ake yi a waƙe waƙe to jaddu anan iya nufin azma wal ulu girman Allah da barin kasarsa wa ginak da kuma wadatuwa da kuma wadatarsa shi Allah din fajaddullah yani azmata wa ginak girmansa da kuma wadatuwarsa wa jalalu da barin kasarsa da daukakarsa fauka kullu azma shi Allah iya saman dukkan wani mai girma in ma da wani mai girman to Allah ne a sama da shi wa fauka kulli dhi jalal dukkan wani mai burin kasa to Allah ne a saman sa wali hadha kullul muluku bi nisba lillah dukkan masu mulki dan an jingina su zuwa ga Allah laysu bi shay'in wallahi ba komai bane ababan tausayi ne ku karanta tarihin alkiyama mana ku gani duk wanda ake masa jiniyan wallahi sai sare ne kansu wallahi tallahi ba wanda zai isa ya amakwatan dahi da cewa shine wane ina excellency ko shine royal highness ko shine waye duk anan duniya za su bar abin wallahi tsoro za su Allah ta'ala da kan zai ce limanil mulkul yau a yau waye mai mulki amma yanzu kana dama jiha ta ce ai kasa ta ce ni ne da doka hai abin da nace za a yi to a ranar alkiyama sai ana ci giya wurin ina masu mulki ina gwamnonin APC da PDP suna ina wanda suka yi tinuwa da Buhari ku fito
shiru zaki ci wallahi musamman ga gayi abin yazo ya rike sai na ta shan wahala wahalar ma kai ta aje ku wallahi kunkuya Allah Allah yace suna ina shiru zaka yi ko motsi ba zaka yi ba liman almulku alyaw ina gwamnoni suke ina ciyamomi ina shugaban kasa ina mukarrabai ministoci ai su ne masu mulki ko to waye zai isa ya daga hannu yace iya da mulki a yau an ce sai an yi shekara 40 ko motsi ba zaka ji ba motsi ba ka ji amma a yanzu idan ka taho sai an tsare hanya idan ka taho ba wanda isa ya tafi kowa ya tsaya ko motar kashe gobara ce ta taho idan gwamna ya taho ta tsaya ko motar gawa ce idan ta taho in gwamna ya taho ta tsaya kowa sai ya ko mara lafiya ne shajaran majaran an kunshi za ka ji asibiti wallahi gwamna ya taho kun tsaya he dai mutu a motar ina ruwansu babu ne da misu to amma a lahira sai ana neman ku zo ku kare ku defending din kujeranku shiru za ka ji ba mai zuwa to kaga ashe in ka kwatanta mulkin Allah da mulkin duniya ba komai bane kuma suratul waqi'a ta ce man Allah ta'ala ya ce iza waqa'atil waqi'a laysa liwaqatiha kadhiba khafiratur rafi'a ita alqiyama daga cikin aikin ta za ta daga darajar wa'ansu wanda ake ganin su kaskanta tu a duniya kuma za ta kaskantar da wa'ansu da ake ganin masu girma ne a duniya zaka ba komai bane shi a taka shi a wuce ba komai bane shi yasa idan malaman mu suna muku nasiha wallahi kuna ji wannan ranar ake guje mu gidan ba ɗaya bane in an ce ka gyara ba tsanar ka akai ba yanzu wani malamin in ka kira ka ce ya zauna a kujerar ka wallahi ba zai zauna ba baya son ta tsantsanin ta yake yi domin rigima ce fal a gun mai imani game da mulki manzon Allah ya ce duk mai mulki a daure za a kai shi gaban Allah a daure adalcin sahi ne zai kunce shi na rantse da Allah akwai malaman da ko ka ce zo ku zauna a kujerar gwamna wallahi ba za su yi ba kwarar su mutu a yanayin da Allah ya bar su domin tsoron abin da za su samu a gaban Allah Umar dan Khattab wata rana jaki ne ba daga garin Madina zuwa Iraki ya tuntube ba da jaki amma Umar dan Khattab ya zauna yake kuka yace me zan fada wa Allah idan kiyama ta yi Allah ya ce me yasa amurkin ka jaki ya tuntube ba jaki fa kuma guwa mene jakin ma yayi tuntube fadi amma Umar yake kuka kuka yake yi akan me zai fada ma wa Allah idan Allah ya tutse shi ya ce me yasa a mulkin ka jaki ya fadi amma a yanzu dukkan wata highway a kasar nan da wahala ayi awa biyu uku baka ji mota ta fadi ba mota ta tuntsira ba kuma duk rashin kin hanyar ne yanzu kuma mutumin da ya san wannan hadisin yake karantawa dan ka ce ya zo ya zauna a kujerar gwamna kamar zai zauna wallahi ba zai zauna ba ba abin da zai da shi wallahi saboda idan suna fada mu gaskiya ku saurara ku ji wallahi kaunar ku ake yi wallahi tallahi kuma wannan gwamnatin tun daga samanta har kasa tun lokacin sarda wani zuwa shagari ba gwamnatin da almajirai suka mata aiki kamar wannan gwamnatin wallahi babu ita a siyasance babu ita duk mumbarorin juma ba izala a ba izala b ba dariqa ba waye kowa idan ya tace yake ku zabi mai nagarta wa'ansu man masu azazzabin hasunan bawarin su ya kamawa ko ba kama wani akan mimbarori an shaka musu sunayen su domin zaton alkhairi ake musu kuma waɗannan dan sun ce ku gyara kuma sai ku ce ba ku san su he ku ce ba sa son ku ai ba ku yi musu adalci ba wallahi ba ku yi musu adalci ba tunda a lokacin da kuke shan wahalar kuke fama ba ku da kuɗi a hannu sai an taimake ku suke tallata ku a wajen wa'azi a wajen ta'alim akwai wani aboki na ke cewa wata rana yayi kutubar juma'a ya tallata yan siyasar da ake kyakkyawan zato gare su da ya fito yan opposition party suka ce ya ne mutuntar APC ya daura a masallacin kuma ai suna ne kai ba kama ba wallahi tallahi haka aka ce masa domin kawai ya dinga hannunka mai sanda akan cewa ku zaɓi mutanen kirki ku zaɓi mutanen kirki su kuma a lokacin ana ganin sun sanya rigar mutanen kirkin ashe wa'ansu da yawa kura ce da fata tinkiya wallahi tallahi wa'ansu da yawa sun shiga rigar sun sa fatar tumaki kuma kuraye ne a ciki da ya bayyana zahiri wallahi tallahi ba wanda za a tallata ku zaɓi shi wallahi babu da malamanmu da ɗalibai da 'yan uwa abokan da'awa kyakkyawan zato suke yi wa mutanen nan wallahi
kar ku zarge su, kar ku zage su, zato suka yi mai kyau, kuma su wanda aka zata mai kyau saka sun jarabawa su, wannan shine kawai. Saboda haka alkiyama tana nan, duk mulkin ka da kake ji da shi idan an kwatanta da mulkin Allah naka ba komai bane, sai kare na kanka. Haka malum usaimi ne ce, dukkan wani mai mulki idan ka kwatanta shi da mulkin Allah, wallahi tallahi sai yare na kansa, ba komai bane shi. Mulkinsa zai zama to shirme, laysu bi shay'in. Walihaza yaqbidu Allahu al-arda wa yadawi as-samawati bi yaminihi, domin karfin ikon mulkin Allah, Allah ta'ala zai nade kasa, kai zai yaqbidu Allahu al-arda, Allah ta'ala zai yinki kasar gaba daya. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi wa as-samawat, kasar za a canja ta, a nade ta, a kawo wata kasar wanda ba wannan ba, akan ta za a yi hisabi. Yawma nadawi as-samaa ka dai sijili lukuto, ran da za a nade samai duka, a nade su kamar yadda in kai karatu za ka nade littafi ka za a yi wa sama, da saman da kasan duk canja su za a yi. Amma duk mulkin ka kai saka canja kasa, duk mulkin ka kai saka canja sama, wallahi baka isa ba. To Allah zai iya canja kasa kuma zai iya canja sama, kuma ya ma fada yace in kiyama ta yi sai ya canja kasa sai ya canja samai gaba ɗayan su. Kaga wannan burin kasar ikon Allah kenan da karfin mulkin sa. Summa taqulu ana al-maliku, manzan Allah yace sai Allah yace ana al-maliku, nini mai mulki. Aina al-muluku al-ard, ina masu mulki ya kazo suke, suna ina? Allah sai ya neme su, kuna gane ku? Sai ya ce suna ina, su zo ina invitein nan, suna ina? Ba yanzu kuna cewa za ku je ku kaza, ba a dinga ihu ana taron mutane ana waye, to a lahira sai Allah ya ce kuna ina, ni ne mai mulki. Ainal mulukul ard, ainal mulukul ard, ina masu mulki a bayan kasa. Hadisin iya cikin Bukhari fi kitabi tafsir babu kaulihi ta'ala wal ardu wal ardu jami'an qabdatuhu. A wannan ayar malam ya kawo wannan hadisin da yayi inuni ana, laysu bi shay'in mulukud dunya yawmal qiyama, malam ce waɗannan masu mulkin a duniya a kiyama wallahi ba komai bane. Wani ma sai ka taimake shi, excellency zai zo gunka ya ce wallahi ka taimake, ka ce wallahi ni ma ta kaina nake ranka ne, sai ka je kuma ka nema. Amma a duniya ka ganshi ma baka isa ganshi ba, amma a lahira wallahi tallahi wa'ansu sai sun baku tausayi, duk abun nan da yake sai sun dauto kasa a ranar alkiyama, ba komai ba ne. Ko manzon Allah ya ce wani hadisi mai hadari, musamman wanda Allah ta'ala ya ba su jagoranci suke zalunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da aka ba shi jagorancin al'umma ya ha'ince su raƙumi, to a ranar alkiyama sai ya zo a ɗauke da raƙuman nan a kansa, iya kuka raƙuma, iya kuka. Idan saniya ka cuci mutane don Allah ya baka iko, ya baka gwamnati, wallahi sai ka zo da saniyan nan a kanka a kiyama, kana yawo da ita. Idan me ka sata na mutane don dama ta samu kai, ba yanda za a yi da kai, kai ne mai gasawa, kai ne mai yankawa, kai ebu dukiyar al'umma. Manzo Allah ce a kanka za ka zo da ita, kana yawo a filin alkiyama, duk wanda ya ganka ya ga haini, ya ga barau. Idan Allah mai imanin ya tunauna zai shawaita kujerar mulki, wallahi ba zai shawaita ba. Yanzu idan ka je alkiyama mutanen ƙasar nan ai wani sai dai jingina da zunubin sai kama kuka kawai, to filayen da suka zalunci za su iya ɗauka ne? Motocin da suka sata za su iya ɗauka? Kuɗin da suka ɗauka a mai da shi dalar ma a ɗaure abu na, wallahi wani ba zai ɗauka ba, wallahi wani abin da ya ɗauka wallahi ba zai ɗauka ba. Ko manzo Allah ce duk abin da ka sata don ka samu dama sai ka iya ɗora ma shi a kakana yawa a filin alkiyama. Hadisi mai inganci manzon Allah ya faɗi wannan. To shi malik ya ce wa laysu bi shay'in mulukud dunya yawmal qiyama, ba komai bane. Wa adna wahidun min khidmatihim ala sawa, ala haddin sawa, da kai wanda ake ma ihu da jiniya da mai gadin gidan karan nan ɗaya kuke, shine wa adna wahid min khidmatihim, da wanda yafi ma zama kasan kasa cikin mai musu hidima da kai din da ake ma ihu yanzu, ala haddin sawa, kuna matsayi daya. Mahama balagat malikatihim fid dunya duk inda girman mulkin kai kai a duniya fa innahu yawmal qiyama tatalasha malikatu arana alqiyama mulkun ku ya sali ya sani misali kamar misali magani ne aka ji ga irin maganin ishan nan tun iya abun nan dauri da kira ake shansa ana ƙara mai ruwa ana sha ana ƙara mai ruwa ana sha wata rama sai ka ji kamar ruwan kake sha ba komai shi ne ta talasha kenan mulkin sai ya salide ya zan ba shi da wani tasiri ku dinga neman inuwa zama da kai da gwamna da shugaban ƙasa ka ganshi a fiske ya ganga ka san shi ya san ka amma kuna rige-rige inda za ku zamu ku zauna wallahi tallahi ta talasha malikatahu mulkin su ya sale ba komai ba komai wani ma tsoron wani ma kwara ma dan mashin da shi domin shi bai ci haƙin al'umma da yawa ba duka irin wannan Allah iya faɗa ne mala ya kai domin ku tsorata wallahi domin lahira ba wasa bace yaqulu Allahu azza wa jalla Allah ta'ala yana cewa yawmahum barizuna randa za a fito da mutane ayi mubaraza ga Allah ga su la yakfa ala Allahi minhum shay ba abinda suke su boyewa Allah duk abun tsiyar da kai sai Allah ya binciko shi ya tono shi ya kawo shi Allah zai ce limanil mulkul yawma waye yake da mulki a yau lillahi alwahidil qahhar Allah zai ce mulki iya ga Allah alwahid daya daya alqahhar wanda yake dirin jaye akan komai suratul ghafir aya mai namba 16 anan zamu samu matsaya insha Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da ne kuskure Allah ta'ala ya dauke mu da kansa Allah ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu ya sa mu yi lafiya mu kammala lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu akan dukkan bukatun mu wanda muke roƙon sa muna roƙon Allah ta'ala ya sa mutu da imani ya ji kan mahaifan mu ya shiryar da mu da zuriyar mu ya Allah ta'ala muna roƙonka ka ba mu mai kyau a duniya ka ba mu mai kyau a lahira yau mun yi wani bako daga cikin ƴan uwa ɗaliban ilimi a wannan gari Allah ramma ne wanda muka yi tafsiri da shi na mata da azumi a darul ilmi manawaci to dazu yi min waya ya ce zai kawo mana ziyara wajen ta'alim ya zo mun yi sallar magariba da shi gashi na malam hasan layi can daga can ƙarshe Allah ramma ne ɗan gaye ga gilas nan ga wata bakar hula ya sa kuma ga ƙur'ani a kansa muna masa addu'a tun daga unguwar madaki ko tudun wada dawaki kai dawaki can cikin gari tun daga nan ya shigo ya kawo mana ziyara wannan majalisi muna ma barka da zuwa kuma wannan majalisi yana ma fatan alkhairi da kai da wanda kuka zo da shi Allah ta'ala ya badala da ya hada mu Allah dan gaba da muna addu'a mara salafiyar mu Allah ka ba su lafiya gaske da lafiya kuma Allah ya kara mana imani to akwai sakon neman addu'a ga wani bawan Allah wanda zai yi tafiya Allah ta'ala ya kai shi lafiya da shi lafiya Allah ta'ala ya kai shi lafiya da shi lafiya akwai kuma wani ki kare tafiyar mai zuwa Abuja akwai wani da ya je Abuja ya dawo haka ya je ya dawo ba abin da mun ganshi dai amma ba mu ce da dawowar ba to Allah ta'ala ya kai da shi lafiya da shi lafiya ya sa ayi lafiya a gama lafiya na akwai tambaya na wa alaikum assalam wa rahmatullahi na sai yar bas da sauri kenan
yawa to wannan ba wani abu ga musamman shi la abin nan liman ne ko la ko mamu ne ko kuma shi kadai yake sallah ba wani abu wannan insha Allah wallahu alam a shawara ta farko a iya magana game da mun yi karatu mun ce ita zakka ta amfanin gona da ta kuɗi duk abin da ya dora akan nisabi shi ma sai an fitar masa da zakka sabanin zakkar dabbobi ita zakkar dabbobi duk abin da ya dora a nisabi sai ya je nisabin gaba sannan zakka ta zama wajibi a kansa mun buga misali game da raƙuma raƙuma an ce tun suna guda biyar ake bada zakka za a bada akuya ɗaya sun kai shida sun kai bakwai sun kai takwas sun kai tara duk babu zakka sai sun kai goma sannan a bada zakka guda biyu ina nufin in ba su kai goma ba a duk shekara ɗaya za a bayar a fara bada ɗaya tun suna guda biyar su kai shida ɗaya su kai bakwai ɗaya su kai takwas ɗaya su kai tara ɗaya sun kai goma za a bada guda biyu zakkar awaki nisabinsu shanu nisabinsu raƙuma nisabinsu duk haka ne ma fauƙan nisabi la zakata lahu abin da yake saman nisabi babu zakka sai ya je nisabin gaba an fahimci wannan wannan haka zakkar dabbobi take amma zakkar amfanin gona da ta kuɗi su kuma duk abin da ya ɗoru a kan nisabi sai an fitar masa da zakka misali zakkar amfanin gona iya kaiwa kamar mudu 600 kai mudu 300 ko kwano 600 irin nan an fahimci wannan to idan ka samu amfani ya kai kwano 600 irin kwanon nan da ake amfani da shi na awo to zakka ta zama wajibi za ka kasa shi kashi 10 ka fidda ka daya to idan ya tsoro kwano 610 to shi ma wannan 10 sai ka fidda zakkar sa in dai ya tsoro kan nisabi in ka samu buhu 10 da zakka misali in ya kai buhu 11 da zakka in ya kai 12 in ya kai 13 shi duk abin da yake faukan nisabi sai ma sai an mai nisabi an fitar wannan ka'ida ce wake gero masara maiwa dawa acca wai duk haka ake yi in ma da ba ku yi to cutar talaka kuke yi a yi ne gaskiyar magana wallahi cutar su kuke wannan shine ka'ida a zakar amfanin gona amma a zakar dabbobi da kuɗi abin da ya haura nisabi sai ya kai nisabin gaba an fahimci wannan afwan zakar dabbobi kawai amma zakar kuɗi da ta amfanin gona yanzu misali zakar kuɗi an ce naira miliyan 2 baka dan ko miliyan 1 da wajen 1800 ko 1900 to idan kana da wannan sun shekara kana juyawa babu bashin wani ba komai naka ne to za ka kasa shi gida 40 shine zakar kuɗi in naira miliyan ce naira 25,000 shine zakarta idan miliyan 2 ne 50,000 shine zakar miliyan 2 an fahimci wannan to idan kuɗin ya kai miliyan 200,000 kaga ya haura nisabi da ɗan kaɗan to shi ma wannan 200,000 sai ka kasa ya gida 40 kafin da ɗaya da shi kuɗi da amfanin gona haka su inda za ka ci lallas bayan nisabi a dabbobi ne an fahimci wannan abin da yake saman nisabi ba za ka sai ya je nisabin gaba wannan shine abin da malamai suka faɗa ko da nan iziya ka duba risala da sun yi bayani akan wannan kuma idan mutum iya son ƙarin bayani ya same ni ni na faɗa kuma zan kare kaina insha Allah yawa abu na biyu a game da bashi ai doka ce mun faɗa shari'a ake bari shi yasa dalilin gimu suke shiga da yawa Allah ne ya ce idan za ku yi mu'amala ta bashi ku rubuta iza ta dayin tun bidini ila ajalin musamman faktubu doka ce daga Allah shi yasa wa'ansu malaman suka ce rubutun bashi ma wajibi ne zan karɓi bashi a gunka zaka ba to dole a nemo a rubuta inda Allah ya ce faktubu umarni daga Allah ko an ba wata ƙari na wajibi ne ku shaidar da shaidu ma wajibi ne wasu ta yi shaidu shahidan ne mai rijali na karɓi bashin ka to gawa ne ku zama shaida ga rubutu ga shaida haka Allah ya ce ai duk da ana bin wannan tsarin ba wata rigima za ta so mutane to amma na zo dan ni abokin ka ne dan ni classmate ɗinka ne dan ni waye ɗinka ne ka ban bashi naira miliyan ba mu yi rubutu ba shaidu na faɗi na mutu idan ka je ka sami ƴaƴana an ba su da imani ba za su baka ba kuma kai ma wani lokacin zaka je nauyi ka ce kana bi na kuɗi ina dalili ina ke so ila kuma an mutu an bar mamacin da nauyi a kansa tunda ba ya je masa kai ba kuma bai biya ka ba kuma ya je gaban Allah da bashi saboda ka mu'amalar bashi ba hatta ɗa da uba in za a yi mu'amalar bashi a rubuta hatta mata da miji in za a yi mu'amalar bashi a rubuta ballantana wani abuki ko wani amini
wannan shine ka'ida. Idan da sun manta ba su rubuta ba, yanzu kuma suka ji hadarin rashin rubuta sai su dawo. Wani wannan bashin wajen wata shida da karba, amma wallahi naji an yi magana kan cewa rubutun bashi wajibi ne, to zo mu rubuta. Baka makara ba tunda baka mutu ba yi, sai a dawo baya a je a nemi shaidu, a nemi sakatare ya rubuta. Ranya fe zaka biya wata nawa? Har Allah ma ya ce idan lokacin ya matso baka da hali a tura ma zuwa gaba. Kaga rubutun ne zai aiki kenan. An fahimci wannan? Wannan shine ka'ida gaskiya. Wanda kuma ya fara karatun sura bayan ya yi du'a ul istifta da mantuwa, aya biyu uku ya dawo ya karanta fatiha sa, wannan ba wani abu ba shi alai. Iya cin abin da ba kabli ba bare a kansu. Kamar yanda bin ba zai faɗa cikin fatawa muhimma fi sala insha Allah. Wannan fatwa tana cikin wancan littafi. Shikenan? Irin wannan abin da malamai suka ba da fitowa kansa, sai wanda kayi bashi kuma yanzu ba za ka taɓa gane wanda ka ɗau bashin nasa ba. Amma inda za ka gane shi ko ka gane magadansa, to za ka ɗau wannan haƙƙin kai wa magadansa. Amma misali ka taɓa zuwa Lagos ko Enugu ka ɗauki abin wani tun da ba waya ba komai, ko ka ɗauko bashinsa ka ta wannan arewa da shi tun lokacin ba sadarwa ba komai, yanzu in ka ce za ka koma ba za ka same shi ba, za ka same shi ba. Ko wani ya zo irin masu kaza ɗin nan, ka karɓi abinsa ya tafi, ba wani adres da ya baka ya tafi, ba labarinsa. To irin wannan shine za ka ɗau iyaka irin abin da ka ɗauka na bashi ka yi sadaka da shi. Amma kuma duk daren da idan ya bayyana za ka bashi kuɗinsa, wannan sadakar ka yi wa kanka. Idan Allah ya sa bai bayyana ba kai ma har ka mutu, ana sa ran ladan sadaka za a bashi a maimakon dukiyarsa da baka bashi ba. Haka malamai suka ba da wannan fatawa ɗin. Amma in dai ka san inda yake ko ka san magadansa bayan ya mutu, to wannan haƙƙi na za ka ɗauka ka biya magadansa. Wannan shine ƙa'ida kame da malami suke bayani. Wallahu alam. Allah ta'ala ya mana jagora. Akwai to na'am kuɗin tsuntuwa da yawa ne ko kaɗan ne? A wannan za ka iya shan Coca-Cola da shi ba wani abu. Zazai kuwa ɗan 200 ɗaya wannan ba wani abu haka. Za ka iya shan Coca-Cola ka wuce ba wani abu wannan. Amma da ya kai kamar 10,000-20,000, to wannan ba za ka ci ba gaskiya. Za ka ajiye shi a ni a yi cigiya, ba a same shi ba, sai a je a shigar da shi wata sakta ta addini a kashe kuɗi, ko da awa ko marayu ko abin da ya kama da. Amma da naira 200-500 wannan ba wani abu, za ka iya cinye kayanka ba wani abu insha Allah. Haka malamai suka ce. Na'am. Abin da ya kai kuɗi dai kawai, in dai kuɗi ne kowa ya san kuɗi yanzu a yi. Yawa in kuɗin iya da nauyi iya da balo, to ba za ka ci ba. A ɗauka kamar sama da 1,000, kamar naira 1,000 za ta iya sayan butoci a masallaci, za ta iya sayan tsintsiya, to kuɗin da yake sama da 1,000, to shi ne ba a halartar da kai ci ba. Za a yi cigiya a yi cigiya, in ba a samu mai ci ba, to za a sa shi a wani ɓangaren addini. Amma ƙasa da naira 1,000 za ka iya ci. An fahimci wannan? Amma in ka san mai shi ka ba shi kayansa ba, ba wai da ka tsinta za ka ci ba. Kada ce na halartar da kuɗin tsuntuwa, a'a. Sai kuɗin tsuntuwar da ba a samu mai shi ba, ko ba ka san mai shi ba. An fahimci wannan? Yawa, ni ba na halartawa ba na haramtawa. Yawa, an ga ɗau wannan ka je kai da kanka ba ruwana. Allah ya samu dace. Na kusan ƙarshe. Alaikum salam. Na'am, amfanin gona. Wallahi ba daidai ba ne. Limana bakar kuna da aiki yanzu haka ake ma da wannan kwamace lar. Ai ba haka ba ne wannan. Ana ba kuma zakka ba da wajibi ce ba. Wallahi tallahi haƙƙin zakka bala'i ne ce sa wallahi. A gane ba lalai zaka ci ba. Saboda haka to gashi nan dai fatawa ta fito. A dinga yada ta. Ana yadawa gashi nan media da sauran gurabe. Amma duk inda wata munasaba ta samu sai a dinga tunatar da mutane. Ma'aikata. Shi ma ba daidai ba ne. To, kuma an biya su kuɗin aikinsu.
Na'am. To ai ai ba ba dai bai da aiki bai. In ma kaida akai sai ka auna shi iya nawa ne. Ka bawa ƴan aiki to ka lissafa shi. Zai kai kwano no zai kai buhu nawa. Idan ka tayi lissafi da shi zaka hada. Shine kaida. Eh shi ne wayo ne ai wannan ai. Wayan dibara ce wayo ne. In ka biya su da amfanin gona ba hana ka ba ka biya su amma lissafa shi. In ka zo lissafin zakka dole ka sai a ciki. A to shikenan suna cin haram kuwa. Wallahi suna cin haram. Me ne kaida? Ya zaban ba albarka ai gashi na. Duka sama da kasa gashi na kuma da halin ku ashe. Bayan shugabannin kuma da naku halin. Allah ta'ala ya tsare mu ya kiyaye mu kuma. Ah abu na karshe kamar yadda muka faɗa a makon da ya gabata akwai